الشيطان اللعين الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. الحمد لله الكريم المنان، الحمد لله الملك الجبار، الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الذي له كل الخلائق تصمد، صلواته وسلامه على الحبيب المختار نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجرنا من النار. Bayan haka muna isar da sakon gaisuwa ta addinin musulunci, ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna godiya ga mahaliccinmu Allah mai kowa mai komai da ya kaddara muka kasance rayayyu a wannan safiya ta Laraba, wanda ita ce kewayowar rana na daukan azumi na wannan shekara ta 1447 bayan hijiran fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam. Kenan tun da rana ta tada rana wato yau takwas kenan ko, wanda yana daidai da yau din 25 ga lissafin Fabrairu a kalandar masu albashi shekara ta 2026. Kuma in za mu iya tunawa, jiya mun tsaya ne akan aya mai lamba ta 17, an karanta ta 18 daga malokaci mana halinsa, wanda yau za mu ji maimaicin karatun aya mai lamba ta 18 zuwa kuma yadda Allah madaukakin sarki ya kaddara ma iya kaiwa. Ubangiji madaukakin sarki sai ya ce:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yahdallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La
Ubangiji madaukakin sarki yace shahidallahu, Allah madaukakin sarki ya shaida, annahu la ilaha illa huwa, cewa babu abin bauta bisa cancanta sai shi, wal mala'ika mala'iku ma sun shaida, wa ulul ilmi sannan ma abota ilmi ma sun shaida, qa'iman bil qist, Allah yana tsaye bisa adalci, la ilaha illa huwa, Allah yana maimaitawa babu abin bauta bisa cancanta sai shi, al azizu mabuwayi alhakim gwani wurin hikima. Wanda wannan aya abinda take nuna mana shine la ilaha illallahu kalma ce mai tsadan gaske, wanda Allah madaukakin sarki ya ishara gare ta cewa shi kansa ya shaida la ilaha illahu, mala'iku sun shaida la ilaha illallah, sannan a cikin sauran taqalainil insu wal jin, mutane da aljannu, ba kowa bane shaidarsa take zamowa karbabbiya sai suwa ulul ilmi masu ilimi. To me yasa aka faɗi wannan? Malamai sun yi ta dogon bayani a kai. Maqasudin faɗin wannan shine hatta shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da la ilaha illallah ba cewa kai ya furta ba kawai. Yawancin mu muna furta la ilaha illallah ne ba tare da sanin meye la ilaha illallah din take daura mutane a kai. Da baki an faɗa, amma kuma aikace babu ita. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul Kital Allah ya ce fa'alam annahu la ilaha ku. To in har Annabi Allah zai ce masa fa'alam, kalman fa'alam din nake so mu mai da hankali a kai. Game da la ilaha illallah sai Allah ya ce wa Annabi Muhammad fa'alam. Kafin nan daga ƙarshen ayan Allah madaukakin sarki ya ce wasu taga fil zambika wal mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Amma dai jigon abin shine fa'alam, magana ake akan la ilaha illallah, amma sai Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam fa'alam, ka sani. Babban abun duba anan shine ni da kai da mu yafi kamata a ce mana fa'alam, mu nemi sanin ma'anar la ilaha illallah. Wannan baya rasa nasaba da dabarbaru da malamai suka dinga bi. Akwai wani littafi da ake kiransa Qawa'id, kawaidin nan akwai wani bangare a cikin sa daga can kusan tsakiyar najin sun yi masa shafi guda biyu ana ce masa ma'ana ku la ina ma'anan la dinna la khaliqu ba mahalici sai Allah wala raziqu ba mai ansartawa wala wa sai Allah wala ma'budi babu abun bautawa bil haqqi da gaskiya illa huwa bi rabbil ibadi ubangijin mu bayi masu kamandi bamban ku ilaha ina ma'anan ilaha wa wato mu lura suna da dabarbaru na karantar da mutane to sai yawanci mutane suka dauka in ka haddace wannan abun kamar shikenan wai ka iya karatu dan da ban yayi wata bakandamiyan kirari wa littafi yace mallam ya arifu hazal qawaida wanda bai san wannan qawaidin ba fasara shi ayyuka ya rubuta babu da ke nufi kaidoji wanda bai san wannan littafin qawaidin ba la ya arifu shay'an bai san komai ba fi dinillahi daga addinin Allah fasalatuhu in yi sallah ba karba ba magana ta gaskiya ita ce la ilaha illallah ba furta ta kawai yake yi ba shi yasa Allah anan da yace shahidallahu Allah ya sheda kar ku ke mantawa annabi ma Allah ce masa yafa'ala ka nemi ilimin sanin la ilaha illallah to in har annabi da ya karantar da mu Allah ɗaya ne a sakon da Allah ya bashi shine fa'alam kai ne yusan ilimin la ilaha illallah to min babi aula ni ko kai ko mu fi kamata a ce mun san la ilaha illallah ba annabi ba malamin mu ba annabi ba shugaban mu ba annabi ba da ba mu san waye Allah ba sai a sanadiyar sa shi da ya karantar da mu waye Allah Allah ya ce masa fa'alam to inda muna da tunani mu fi kamata a ce mun dauki wannan kalma ta fa'alam din mu ne mu sanin me la ilaha illallah kage dai wannan littafin qawaidi ne ga abin da malami mai qawaidin ya fada sannan ka tafi kana ahalari ilsiya in ka je risala a muqaddima ta Imam Malikus Sagir ibn Abi Zaid al-Qirawani yayi bayani mai gamsarwa game da la ilaha illallah sai ya ce la yakmulu qawlal iman fadin ka la ilaha illallah ba a yadda ya zama ta cika har ya zama za ta yi amfani illa bil amal sai bayan ka ce la ilaha illallah ga kuma ka sa kanka kana yin abin da ake kiran sa aiki yanzu ka faɗi la ilaha illallah da harshe a gaban ka kuma ga ta nan a zahiri kana aikatawa to yanzu ka taka mataki na biyu sai ya ce wala qaulin wa amalin koda ku ka faɗi la ilaha illallah din sai ya zama kuma gashi kana aikin dumuna kallo sai ya ce illa bin niyya sai ka hada da mataki na uku sai in kana da niyya wannan aikin kana yin sa ne domin neman yardan mahallicin mu Allah madaukakin sarki abu na uku kenan sai ya ce to bari ka ji ya kai dan uwana mai karatu wala qaulun ka faɗi la ilaha illallah wala amalun ka hada da al'amalu zahira kana yi kamar sallah zakka sadaka kyautatawa iyaye kyautatawa makwabta kyautatawa gaji duk wasu ayyuka da na zahiri da ake tunanin dan musulmi zai ka hada kana yi sai ya ce wala qaulun wa amalun wa niyya illa bi muwafaqatis sunna sai fa idan aikin naka ya dace da karantarwar sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka je ka duba muqaddima ta al-Imam Malikus Sagir ibn Abi Zaid al-Qirawani nan littafin risala risala nan ko gidan kowane musulmi akwai in ka je ka bi ka zauna gaba malamin ka biya maka wannan gurin zaka gara fahimtar me ake nufi da shahidallahu ana da Allah ya ce wa ulul ilmi masu ilimi ma'ana wanda suka san me la ilaha illallah ta daura musulmi akai dan in har kana amfani da la ilaha illallah ala ilmin to zai yi wuya a same ka kana daga cikin masu tarewan jeji kuna yin fashi wa yan kasuwa zai yi wuya a same ka kana daga cikin masu satan manyan mutane ko yara akai jeji ana cinikin kudin fansa da kai zai yi wuya ka zo masallaci mutun ya sako takalminsa ka zo ka fashi zai yi wuya mutun ya aje baburdin sa ya shiga sallah ka dauki zai yi wuya duk abubuwa da barna mutukan mutun ya san cikakken ma'ana ta la ilaha illallah zai wuya ka sabe shi na aikatawa babu zamba cikin aminci babu yaudara babu damfara babu ƙarya babu sata babu duk wani nau'in zunubi dan haka wasu daga cikin malamai suke cewa shi jahili ko ya ce la ilaha illallah shi da sabata karbo ba me dalili suka ce saboda Allah ya ce wa ulul ilmi shi kansa yayi wa kansa sheda annahu la ilaha illahu mala'ikunsa sun sheda la ilaha illa huwa amma da yazo kan mutane da aljanu sai yace ulul ilmi masu ilimi a zahirin gaskiya shine masu ilimi sune suka fi sanin me matsayin Allah madaukakin sarki inna ma yakshallaha min ibadihi suwa al ulama asalin tartibin wanda za a nuna su a ce ga sunan masu tsantseni da kiyaye dokokin Allah a cikin bayinsa a ban kasa su ne masana. Ya Allah, muna roƙon ka sanya mu daga cikin bayinka masu neman sanin ma'anar la ilaha illallah. Mu dage musamman ananta domin mu yi aiki da ita, domin mu samu mu gudu tare, mu tsira tare, mu kuma shiga aljanna tare insha Allah. To Allah ya ce yana tsaye bisa adalci, adalcin Ubangiji yana da yalwa. Kuma bayan Allah yana da adalci, ya yi umarni ce mu ma mu kasance masu yin adalci. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Ubangiji madaukakin sarki ya ce ya'muru bil adli al qist al adl adalci. Allah yana tsaye bisa adalci, kuma ya yi umarni mu kasance masu adalci wa kawunanmu, wato wa junanmu, a yanayin gwagwarmayar rayuwa, a yanayin zamantakewa, a duk abin da zamu yi mu kasance masu yin adalci wa kawunanmu. Kumu qawwamina bil qisti shuhada'u walau ala anfusakum aw al walidain wal aqrabin. Inji Allah madaukakin sarki, in za ku yi rayuwa, ku yi rayuwa ku tsayi tsayin daka akan adalci. Wanda ina sauraron jawabin wani daga cikin malaman Najeriya yake cewa akwai wata babban jami'a a America wanda ana ji da ita a faculty su na law, sai suka dauki wannan aya da na karanta yanzu, kuma gawami da bilqis, ita suka rubuta, kuma an rubuta cewa daga Qur'ani aka ciro ta, suka ce wannan shine logon su, logo ake ce masa kome ko ke kirari, kalman da faculty suke moto shine moton su, moton suke suka dauki ayar Qur'ani. Kuma kaga dai American ana lissafa makiya musulunci a duniya sune lamba 1 a yanzu, yawa sune lamba 1, amma sun dauki wannan kalman, sun dauki wannan ayar, an kuma rubuta an nuna kuma daga cikin Qur'anin musulmi aka ciro ta, wanda su wanda suka nemo aka saka wannan a matsayin motor faculty su na law, saboda sun ce babu wani lafazi da ya nuna cewa gashi tsaye a duk wasu abubuwa na rubuce-rubuce sama da wannan ayar Qur'ani. Saboda haka adalci abu ne mai muhimmancin gaskiya a rayuwa, kuma matukan zaka ke yin adalci, to insha Allah ko da ku kana kallon ka sha wahala na dan wani lokaci, a gaba gaba adalcin naka shi zai maka rana. Yawa, amma rashin adalci kwata kwata ba yawa mutun rana, ko da ku yana kallon a farkon fari, a farkon lamari yana cin nasara saboda rashin adalcin sa, ya cucuwa ne, ya cuci wance, ya cuci suwani, yana kalle yana ƙara bunƙasa, to wannan ana kiran sa talala, wanda daga ƙarshe in talalan ta kai ƙarshe wahalan zai sha, kuma ya koma halin shi yasu, kuma ka bincika ka gani duk wani mai yin rashin kyautatawa a mu'amala, mai rashin kyautatawa a zamantakewa, mai aikata abubuwa na barna da gangan, a kwana a tashi ko da kwad a farkon lamari kuna kallon kamar yana shana, wato daga ƙarshe sai ya zo ya koma Allah sarki. Kai kuma da ka zama mai gaskiya din da riƙon amana, insha Allah ko da a farkon lamari kai ne kake cikin tasku da kunci, to za a wayi gari daga ƙarshe ka zamo kai ne kuma akan gaba, saboda Allah madaukakin sarki baya zaluntan bawa, sai dai bawan ne zalunci kansa, dan haka sai barnan da ya aikata ta koma kansa. Kuma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer, dan haka Allah madaukakin sarki yace la ilaha illahu, yana maimaita mana da wannan shahidallahu din tun da farko na jumlan ayan, kuma ya rufe da la ilaha illahu wa al-aziz, shine mabuwayi al-hakimu wani wurin hikima. A gaba sai Allah ya ce
inna dina indallahi al-islam wa maktalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayati llahi fa inna llaha sari'ul hisab.
Jazakumullahu khair. Ubangiji madaukakin sarki yace inna dina, tunda an faɗi la ilaha illallah to ka shiga musulunci kenan, to ka sani addini, duk wani addini da zaka yi rayuwa a cikin sa tabbas dahir addini indallahi, a wurin Allah al-islam shine musulunci. Wa maktalafa allazina utul kitaba, wadanda aka ba su littafi basu kasance sun shiga rudani ba, basu kasance sun sassaba ba, illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, sai a bayan ilimi na gaskiya na shari'a ya je musu, baghyan bainahum, saboda zalunci a tsakanin su. Wa man yakfur bi ayati llahi, duk wanda ya kafircewa ayoyin Allah daga kansu har izuwa ku, har ma anan gaba, فإن الله سريع الحساب للي الله مدوكا كين سركي مي غغوان حسابيني واتو مي غغوان بعد ساكمكوني وباوا ينا دقا تكين نو إكم برنا دا إدم متنجي الله بايا جاليشي تن أدوني هايكي وقتن تامسا شيني إدم متنجي زمو بطلو إدم كبطل تيو آيوين الله تو تبس تن أنن دوني الله مدوكا كين سركي زينونا مكا إشارة تيو أمكا أيكا تبابلي بي sannan kuma babban zulubi ma'ana babban hukuma sakamako yana jira ka gobe kiyama shi yasa Allah madaukakin sarki da yake buga mana misali daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan yatiha rizquha ragadan min kulli makani sai yace fa kafarat bi al-umillahi fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un Allah madaukakin sarki ya buga misali da wata al-qarya wacce ta kasance amina amintaciya mutuma inna tara cikin nutsuwa bi ma'ana suna rayuwar su cikin nishadi ana walwala da jin dadi babu kuncin rayuwa babu tunanin kai aje wata dukiyar ka wanda zai dauke baka tunanin kai tafiya da dare za ta rika maka fashi baka tunanin dan kanka tura shi makaranta za a yi kidnapping a nemi kudin fansa aminatan mutuma inna kamar kace da Najeriya ake an yi wani lokaci a shekarun baya kasar mu Najeriya mace za ta dauko mai daga Maiduguri ta biyo ta nan ta zo ta wuce tana tafiya tana hutawa a haka suka yi fataucin su kai har Sokoto ta je ta siyar akan ta kuma akai haka za ta dauko tana tafiya tana haya da sanu tana tafiya har ta kai kasuwar da za ta siyar a Sokoto ta sake bugo kafa ta zo ta bi babu tunanin wai ita mace ce mai rauni wanda zai tarace mata fiyade babu wannan tunanin daya kenan saboda mata su ake kallon ya vulnerable kawai kowa zai iya bige su ya lalata da su to babu wannan tunanin ba sannan abu da biyu dukiya ta dauko babu tunanin wani zai tare ce mata fashi ya kwace wannan dukiya haka suka yi kasuwancin su a wancan lokacin amma mu yanzu yau mun waye gari ko min tunanin ka da cewa kai giant ne da karfi kana tun tsoron bin wani layi ko da ku a cikin garin ku akwai wani gari a yankin mun nan suna da wani guda ake ce masa bypass yake da makabartan garin su wannan bypass din sai da ya zama no go area kata wannan ba da sunan garin ba da zai ce ka tambaye gar za su ga maka sai wannan ku sai da ya zama no go area matukan rana ta kai tsaka tsakiyar rana ko kuma can da mareci kusan lokacin almuru kafin faduwar rana sawu ya dauke inda rana ne shi ma sawu ya dauke to in ka fita gurin da wayan ka bai kyau za su bige ka su kwace haka inda almuru ne dab da magariba sun gombace ka dauko dogon zagaye ka biyo ta wani bangare na gefen kasuwa kafin sai ka shigo ta can ne akwai mutane kaga ai mun shiga uku yawa rayuwa ta gurbace mu ne a Najeriya aka sani yankin arewacin Najeriya akwai kwanciyar hankali da zaman lafiya amma an waye gari a yau ana kwatance rashin zaman lafiya to da arewacin Najeriya ke kwatantawa matar shugaban kasa ta tafi America da taje sai ta roko shugaban kasar America cewa ya so ta faɗi specific area na arewa a zo a yi bombarding din wannan area yankin Maiduguri yankin Katsina Sokoto wanda dominantly waɗannan musulmi ne a wurin amma ta manta da cewa yan IPOB IPOB suna kashe mutane babu gaira babu dalili wasu na sanya doka yadda suka ga dama ta'addanci babu kama halin yaro amma su waɗanda ba ta'addanci suke ba saboda waɗanda suke kashewa musulmi duk wanda kaga sun kashe duk da yake in sun tashi kashewa a wasu lokutan ba sa bambanta kristan arewa da musulmi da ya fito daga arewa ba sa bambanta duk wanda yake gurin ka tambaye shi zai ga maka amma dai majority kuma wanda ake kashewa musulmi amma duk wannan bai zama barna ba sannan kuma a nan yankin masu yin wannan ta'addanci su kama dan mutane su nemi kudin fansa Hausawan mu ne ko Fulani mu ne ɗan area ne ne kawai ta kace kuma ta yiwu in ka taba su ma su ce maka su musulmi a wadancan ne yake mai dukurin na har sallar Idi ma suna yi su dauki sallar Idi kuma su daura cewa su musulmi ko kaga akwai kalubale mai girman gaske akan wanda Najeriya ta kasance kasa mai karfin tattalin arziki a Afirka gaba daya amma an waye gari arzikin namu baya mana amfani mu ne a Najeriya kamar yadda masana suke fada muna exporting din abin da mun gagara mallakar sa san muna importing din abin da kuma muna da shi a wadace yawa wannan dungurar sai a Najeriya muna exporting din abin da mu mun gagara mallakan sa za mu exporting din sa waje to muna fitar da abin da mu mun gagara mallakan sa a kasar sannan muna shigo da abin da ko muna da shi a wadace a kasar wannan sai Najeriya me muke fitarwa wanda bamu da shi shine misali in ka tambayi tsaro muna fitar da tsaro mu kai tsaro wasu kasashe in ana neman peacekeeping wanda suka iya peacekeeping a Afirka babu yan sojojin Najeriya babu yasu su suka kwace mulki a hannun wane ne sunan nasa a Sierra Leone Ahmad Tijani Kaba da makamantansu a Charles Taylor da ya yi tabargazansa ECOWAS basis haka ne sojojin Najeriya sun kai tsaro har yaba har jinjina musu aka yi daga majalisar duniya ta shugabannin kasashe cewa sojojin Najeriya sun cancance bo saboda sun fitar da tsaro sun kai ta wata kasa kuma yanzu ka ji irin su Gambia da sauransu zaka samu sojojin Najeriya ne su ne masu ba da tsaro da kariya kusan kamar su suke ba da horo ba wa sojojin kasashen wasu irin kananan kasashen amma kuma ta'addanci ya samu gidin zama a Najeriya an kasa gane ta ina za a magance wai har sai an gayyato mun gaye daga waje su zo su ne za su ba mu tsaro ga wutar lantarki idan ka tambayi yan Niger yawancin mutanen mu suna zuwa Niger ko a nan anguwa akwai masu zuwa Niger za su gaya maka cewa ba a dauke musu wuta amma abun ban dariyan shine lantarkin Niger fa daga Najeriya aka kai musu ko ba za a dauke musu wuta ba can sai an sanar da su sai an sanar za a dauke wuta sannan in an gama gyaran da yasa musabbabin da yasa ka dauke wuta in za a dawo da ita sai an gaya musu fa to za a dawo da wuta saboda karka bar koyayen wutan ka ko wasu electronics a joni a kawo wutan da karfi ta kona maka sai an sanar amma Najeriya ban kasa samu wuta duk da yake wannan rashin wutan fa a arewa ne amma magana ta gaskiya kenan wannan rashin wuta din a arewa ne ana magana a cewa national grid ya fadi national grid ya collapse wata rana na gani a jaridar Daily Trust cewa national grid ya yi collapsing sai na danyi layi daya a Facebook sai wani yana Port Harcourt sai ya ce mun malam national grid din fa ba national grid bane arewa grid ne ya ce domin ku mu rabon mu da dauke wuta mun manta ina ji haribas to sannan ka tambaye masu zama a Lagos basu ma san ana dauke wuta ba musamman masu zama a yankin Victoria Island ba a dauke wuta to kaga wutar lantarkin kuma ita ce jigon ci gaban masana'antu na aka duma sana'antun arewa sun mutu saboda karancin wutar lantarki ga an tsawwal haraji ta yaya kake kallo abin zai daure amma duka wannan baya rasa nasaba da mungayen shugabanni da kuma rashin sanin yadda ya kamata me ye kuma wanda bamu da shi muna da shi a wadace kuma muna shigowa da shi man fetur din Najeriya ya wuce ce wai ɗan Najeriya za a ke shigowa da mai tataccen mai duman da aka diba a Najeriya aka fitar da shi in an fitar da ganga dari a rubuce to hakika abin da aka fitar ya fi ganga dari uku wannan ita ce maganar gaskiya a rubuce ganga dari amma abin da su suka fitar da shi din ya fi ganga dari uku sannan an zo dawowa da shi to yanzu kun biya kudin da concrete oil an fitar da shi an je an tace kuma za ku biya kudin da kun dauko shi daga can ku sake dawowa da shi kasan wannan wani irin gidadanci wato wannan sakarci sai a Najeriya ake yin sa an fita da danyen mai an dawo da mai wanda za a yi amfani da shi a injina da babura da sauransu kuma sai kun biya kudin da kansa ko masu yi muku wannan dakon America ne su ne za su yi da ko su fita da shi su za su yi da kon kawo muku wanda za ku yi amfani da shi wannan wani irin shi da turan ba symbiosis relationship ba ne sai dai parasitic ko na'am sun samu saniyan tatsa a na gaske muna alaka da su ne saboda suna cin nasara ta kwasan arziki suna cin nasara ta ɗebe mana dukiyoyin ƙasar mu kuma da mantin kafin a bada yancin kai wannan tabargazan shi abin da suka yi ta aikatawa suka kwashi arzikin yankunan Afirka suka tafi da shi kasashen su suka bunƙasa nasu kasashen yayin da kuma suka bar a Afirka a ƙarƙashin yanayi na halin ni yasu. Akwai wani bature ko arni za mu ci ana kiransa Walter Rudini, ya wallafa littafi cewa How Europe Underdeveloped Africa. Asalin rashin ci gaban Afirka ya ce ba daga ko ina ba ne daga ƙasan Turai. Na ga littafin ko a yanin gizo za ka iya samunsa. Walter Rudini, How Europe Underdeveloped Africa. Ya aka yi Turawa suka rubuza yankin Afirka ta hanyar azurta kawunansu da arzikin da yake na yan Afirka din. Saboda haka dai a nan addini a wurin Allah, in ji Allah madaukakin sarki, inna addina inda Allahil Islam wa maktalafa allazina utul kitaba, waɗanda aka baiwa littafi ba su yi saɓani ba illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm, bagayen bainahum, saboda zalunci da ke cikin zukatansu. Allah madaukakin sarki yana mana nuni akan aiki na ɓarna da kuma wato aiki na zalunci, wanda mutum ya san dokokin Allah sai ya yi watsi da su. To ko idan har mutum ya yi haka din, abin da yake biyo baya shine irin wannan halin tasku da muke ciki. A nan Najeriya an taba yin wani yanayi ta yadda muna da dukiyan gaske. Shugaban ƙasar wancan lokacin wanda kwata-kwata bai wuce shekaru 40 ba a duniya a shekarunsa, kuma shine shugaban ƙasa, ga arziki ana wadaka da kuɗi, ya taba daukan dukiyan Najeriya, wata ƙasa a Afirka ana bin su bashin albashi na ma'aikata. Ya dauka ya biya musu kudin albashin gaba daya, ya kuma ba su kudin kashewa, ya ce ga wannan ku ci gaba da ranin gwamnati magani zuwa wani lokaci na kudin Najeriya. Sannan shine wanda ya biji kirji ya ce the problem of Nigeria now is not money but how to spend. Matsalar Najeriya a yau ba dukiya ba ne, amma ya za ya kashe. Shine Turawa suka ce to bari mu maganin sa. Akwai abin da yan gidan fim suke cewa gala, aka shirya kaman bikin gala na kasashen bakaken duniya gaba daya, aka yi shi a birnin Lagos, wanda lokacin headquarter Nigeria din a Lagos. Aka halaka makudan kudade na Nigeria, wanda wannan bikin shine na farko kuma shine na karshe, ba sake girin sa ba. Ai shi ya gaya musu ba matsalan mu kudi ba, amma ya za ya kashe, suka ce to ga yadda zaka kashe. Dan haka dai wato addinin musulunci addini ne da yake karantar da adalci da kyautatawa, wanda idan a ranar lahira mutum ya zo Allah madaukakin sarki ba zai karbo wani addini ba face wannan addini na musulunci. Kuma duk annabawan da suka zo suka yi wa'azi a duniya sun yi wa'azi ne akan addinin musulunci. In ka dauki misali annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, asali annabi Nuhu ya zo ne bayan su annabi Idris, annabi Adam da sauran annabawa manya-manya sun shude, wanda duk rayuwar da suka yi su a wancan lokacin babu kafirci babu shirka. Amma bayan shudewarsu sai aka samu fataratan minar rusul, wato an yanke babu sauran risala daga wurin Allah. Sai ya zamo salihan bayi da suka rage mabiya annabawan da suka gabaci annabi Nuhu su ne suke aiwatar da tsarin shari'ar Allah a ban ƙasa. Wannan ya jawo saboda girmansu da matsayinsu da ake kallo, sai mabiyansu bayan sun mutu sai aka mai da aka sassaka mutum-mutuminsu ake bauta musu, wanda wannan ya jawo Allah ya tasar da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya musu wa'azi. To annabi Nuhu musulunci ya karanta. Sannan ka dauki abul anbiya al-imamu al-muwahhidin, wato annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allah madaukakin sarki ya gaya mana ma huwa sammakum al-muslimin min qabl wa fi hadha li yakuna ar-rasul shahidan alaykum wa takunu shuhada 'ala an-nas. Dan haka annabi Ibrahim shi ya fara sanya mana wannan suna ta wato addinin musulunci masu miƙauya. Kuma duka annabawa da suka biyo baya har zuwa kan annabi Isa dan Maryam, duka musulunci suka karantar, har kuma shugaban dukkanin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tsarin abin da suke karantarwa shine la ilaha illallah sai a ce Nuhu rasulullah, la ilaha illallah har zuwa Isa rasulullah, sannan la ilaha illallah na ƙarshe Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka duk wani tarkace da mutum zai dauka a matsayin yana bautawa Allah, to ya sani a ranar lahira Allah madaukakin sarki ba zai karba masa ba, saboda addini karbabbe tsayayye gamsashe wanda za a karba a fadan Allah ranar alkiyama shine wato addinin musulunci. Dan haka dai idan aka zamo butumi, tabbas Allah yana gaggauta nuna mutane sakamako, kamar yadda muka yi bayani yanzu, yayin da Najeriya ta kasance cikin daula da arziki da walwala da zaman lafiya, amma sai ya zama an butulce mu wadannan ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi, aka maida dukiyar Allah da ya sanya a cikin kasan ta koma dukiya ta yin tabargaza, ta yin masha'a da sauran abubuwa marasa dadi. Dan haka sai Allah madaukakin sarki ya ce fa azaka Allahu libasal ju'i, sai Allah ya dandana wa Najeriya, misali kamar dai da Najeriya ma yake libasal ju'i, Allah ya dandana musu narko na yunwa, wal kaufi da tsoro, ma kanu yasna'una, saboda aika-aika wato da yan wannan kasa suke aikatawa. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ya kare mu daga aikata abinda zai jawo mana fishin Allah, kuma nan za mu dakata saboda kurewar lokaci. Idan Allah mai kowa mai komai ya yarda, gobe za mu ci gaba daga yadda muka tsaya. Muna addu'a abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya sa dukkan mu bi tarayya a cikin lada. Abinda muka kuskure ko muna roƙon Allah gafara, ya cire fahimtar kurakuren a cikin zukatan mu. Akwai tambaya ko ƙarin bayani?
Na so kuma ƙarin bayani. Wata ayar da take cewa ki sauraro.